Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Atiza Bahari Auda
tare da ni Zahra Aminu Kage
a duk wata tarafa shirin yau ta gobe da bugadare akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci da gari idda a yau ba 30 ga watan Nuwamba da shekarar 2022 za bi bugadare akan fasahar kuɗi yanar gizo wato digital currency technology a turance
ke masu sauraron mu muna tafa da karin bayani
a cikin shirin da dai yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da fasaha a saurar tattaunawar ku
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
ta fa'a ba saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu karzaya banda tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shafsiya Hafsa Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu
to madalla a cikin zauren namu a yau muna tare da wasu matasa wanda zamu ba su dama su gabatar mana da kansu kana kuma sai mu daura akan maudu'in mu na yau malam barka da warhaka
barka sunana Muhammad Abdulrahman Shekara sannan ɗaya ne daga cikin maluma na harkar cryptocurrency a nan Arewa
sannan a gefe guda kuma akwai
Muhammad Sago wanda aka fi sani da Mujis kuma sannan ni kusan ce ma'aikaci ne na duba yanda rayuwar al'umma take kasancewa da kuma cigaban rayuwar al'umma
madalla malam Muhammad bari in fara da kai me ake nufi ne ma da kudin yanar gizo cryptocurrency kenan ko kuma digital currency da ake fada ganin yanda zamani ya kawo mana kowa yanzu ya raja aya ko mai da hankali akan wannan kudaden yanar gizo da dai sauransu
kudin yanar gizo ko kuma digital currency ko kuma abin da ake cewa cryptocurrency ya jima da farawa a duniya yanzu ana daukar shekarun kamar adadin shekaru kamar 13 haka zuwa 14 ana daukar tarihi ne na cryptocurrency ko kuma kudin yanar gizo daga shekarar 2009 lokacin da aka fara amfani aka fara fito da abin da ake kira Bitcoin wanda shi Bitcoin din shi ne na kudin yanar gizo na farko wanda mutane suka fara ta'ammali da shi lokacin da ya fara fitowa daga 2009 ana mining din sa ne kyautan aka ce mining ana amfani da computer ne nan ai mata wasu settings sai a dinga mining din wanda mining din za a dinga baka shi at least ina ga guda 50 a lokacin kullum za a dinga daukar sa ana biyan ka da shi in kai amfani da wannan computer kana mining kenan haka aka zo lokacin da mutane suka fara gano darajar sa saboda dama an kirki a wifi fa ta bitcoin an kirki sai ne saboda ana so a dinga transaction din shi transaction decentralized transaction transaction din da baya bukatar dan tsakiya yanzu misali in zaki amfani da banki zaki transaction misali daga banki misali zamu iya cewa daga wani bankin zuwa wani bankin kinga akwai bankin a tsakaninku so amma shi digital currency cryptocurrency sai zo da tsarin idan zan miki transaction kai tsaye kawai zan dauka zan tura miki ta abin da ake kira blockchain shi wannan blockchain din shine nan decentralized din shine decentralized baya bukatar wani gwamnati ko wani dan tsakiya ko ma menene tsakaninku in zaka transaction free ne nan sannan kuma babu wani irin abin da nake cewa wani iko ba wanda yake da iko da kai sabanin misali bankuna wanda banki yana da ikon da zai rufe maka account in kai transaction za su iya dakilewa or something like that shi aka cryptocurrency in dai kai transaction decentralized ne duk babu wannan abubuwan tsakani so wannan abin shi ya fara jawo hankalin mutane zuwa cryptocurrency musamman saboda tura kudade wasu kasashen in zaka tura kudi daga kasa kaza zuwa kasa kaza sai ka ba akwai wasu protocols da zaka bi wanda kafin kai wasu yana ba su wahala sosai to da mutane suka fara gani digital currencies sai suka fara amfani da su daga wajen shekarar 2012 kenan digital currency ya fara samun kima idan mutane
haka da yake kai batu akan cewa wannan abu ba shi da wato iko shin a iya cewa abu ne mu a wannan yankin namu ya samu karbuwa ganin cewa baka san ma da wa kake ma mu'amala ba tun farko
so cryptocurrency ya samu karbuwa ne nan kamar da na faɗa miki saboda decentralization babu dan tsakiya so daga baya bayan mutane sun fara fahimta cikin san komai abin da yake sa abu yayin kasa competition so an samu mutane da yawa suka dinga zuwa suna kawo wannan digital currency din nasu an samu irin su Litecoin irin su XRP XLM aka samu su Ethereum so aka fara samu su daga baya kenan so wannan dalilin yasa mutane suka fara duba suka fara shiga cikin kasuwar cryptocurrency duba da cewa kasuwa ce wadda tana da abin da ake cewa volatility zaki iya sayan cryptocurrency a daren nan ne zuwa safi sai ki ga ya tashi
kaba da yake ka ce kuma wannan abu ana yin shi ne tsakanin mutane biyu ko waɗanda kake mu'amala da su da kai karkanka to ya ke ake siyan shi gani ake yi ko kuma kuɗi kake bayarwa ko
wannan kuɗin cryptocurrency idan ya fara faro idan ya fara zuwa duniya akwai wasu procedures da ake bi ya fara shiga hannun mutane na ɗaya akwai abin da suke ce ma free sale free sale shine lokacin da za ku siya bashi da daraja kwata-kwata za a zo za a sa wani kuɗi a ce a wannan matakin za a siye sa ko kuma za ku siye sa sannan na biyu kuma akwai abin da ake kira mining kamar yadda na faɗa miki shi bitcoin an yi mining ɗinsa ne kyauta ake raba sa daga baya ya zo ya daraja so idan free sale ne aka zo aka saka masa kuɗi bayan kun zo ku saka masa kuɗi ya shigo kasuwa kin san akwai mutane da yawa da suke buƙatar su shiga saboda wannan riba da ake ci da cryptocurrency so mutane za su zo su fara saka kuɗin su su fara shigan sa za su fara saka kuɗi da kansu fara siya kenan a free sale idan kuma a mining ne yana samun daraja ne saboda misali yawan mutanen da suke misali mining ɗinsa wannan abin zai fara jawo masa daraja sannan kuma shi ma daga baya za a iya sashi a abin da suke cewa wallet ko kuma exchange daga nan sai mutane su fara siyan sa a wannan matakin kenan amma mafi akasari a yanzu cryptocurrency in muka dauko yanzu is so advanced gaskiya duk wannan matakin na mining an wuce sa gaskiya akasari yanzu kam an fi yin abin da ake cewa free sale
to ka kara mana haske game da ire-iren su waɗannan kuɗaɗen yanar gizo da muke da su don kamar ka ce suna nan da yawa ko su wanne ne za mu ci suka fi ɗaukar hankali
okay a yanzu dai akwai cryptocurrency sama da 21,000 a kasuwa amma kuma akwai na gaba-gaba waɗanda suka fi kowanne mutane suka fi amfani da su in muka ɗauka wanda kusan shi ne yake da kusan total rabin kasuwa rabin jarin da yake cikin kasuwa shi ya rike shi akwai bitcoin followed by ethereum sannan kuma bayan ethereum akwai irin su BNB Binance Smart Chain sai kuma akwai irin su XRP irin su XLM irin su Polygon irin su gasunan dai da yawa amma dai wannan wanda na faɗa miki su ne na gaba-gaba sannan kuma bayan su akwai abin da ake ce masa stablecoin coin din da an kasi su ba sa irin wannan motsin da na faɗa miki akwai coin din da an kasi yanzu da safi zai iya yin motsi zuwa safi sai kai ka ci wata riba so akwai kuma wanda kuma dai are stable ba sa wannan motsin kwata-kwata an kasi su is normal kamar ka sai ka ajiye naira zaka ajiye shi baka da wani matsala zai iya tashi ji ko kudin ka kawadi ko kuma ka ci riba so akwai irin su USDT akwai irin su BUSD so irin su kenan wayannan stable coin ne nan ba sa motsi kwata-kwata sannan kuma farashin su daidai yake da farashin dala daidai yake da farashin dala ba sa haurawa ba sa saukowa
dukkan su kan gabaki ɗaya wannan kan ambato
ya su akwai kala-kala su da yawa amma waɗanda suka fi karfi akwai USDT akwai BUSD
to bari in dawo gare ka Muhammad dan gidan sabo ka ji bayanai da aka mana ko kuma shimfiɗa da aka mana game da wannan kuɗin yanar gizo idan ka duba ka gani a cikin wannan zamani zaka ga mutane da dama duk da ana samun rashin fahimta ko kuma rashin wayewa game da wannan abu amma ya samu karbuwa kai ya kake kallon lamarin
ni to kusan in ce dai daga farko kin san wato duk abin da yazo sabo wani sai an baya samu karbuwa da farko sai har ta kai ga mutane lokacin da mutane za su ga alfanun wannan abun su ga ribar da ake samu sannan kuma sai su shigo to wani sai an kuma aka tashi shiga sai a shiga da yawa watakila idan abu ne mai daraja sai kiga an karya shi idan kowa bane mai daraja sai kiga kowa ya karbe shi ana ta yi haka rayuwar mu ta taso haka addini ya shigo mana haka al'adun wasu suka shigo mana haka rayuwa duka take shigo wa mutane so kamar shi yanzu wannan idan muka duba kamar yanda shi Malam Muhammad ya faɗa shekara ta 2009 da aka fara shi wannan Bitcoin din to amma kafin shi muna da can baya wannan an fara shi kusan 1983 kai lokacin aka fara magana shi kansa wannan kuɗi na yanar gizo da ake amfani da su so zuwa kawo zuwa 1998 lokacin aka fara yin shi irin wannan crypto din aka fara maganar sa to in kika duba ya dauki wasu shekaru da yawa a baya kusan shekara kimanin 30 kenan ko 29 kafin ya zo mana nan gurin don haka a yanzu in muka ce ana karɓar sa bai zama kamar sabon abu bane ake karɓa tsoho ne wanda idan aka duba kamar yanzu shekara ta 2008 ko zuwa 2009 lokacin da shi wannan bitcoin din ya fito ayyukan mutane ba su tashi ba na san akwai wanda batu da yake magana a yanar gizo yake yada bidiyo yake cewa akwai lokacin da ya bada wannan bitcoin din 38,000 ya bayar aka bashi pizza guda daya kwalin pizza wanda kwalin pizza din nan yanzu a Najeriya zaka iya shin shi a naira 7,000 to kin gani amma a yanzu idan ya zai ce zai dauki wannan kudin da ya bada wannan sai ya sai kamfanin pizza din da motar da engine da komai da ake yin pizza din gaba daya kusan yanzu abin da zan ce a yanzu mutane ne suka fara ganin alfanun shi kuma wannan ya faru ne lokacin da aka shiga wannan dan matsalar da aka samu ta
kullena corona
yawanci abubuwa da yawa sun fadi to yawanci kuma an koma gida ana zaune da haka sai zaman cewa juya kudi sai ta zaman cewa tana gagara sai wasu abubuwa suka rinka hawa sai zaman cewa mutane suna shiga cikin yanar gizo da yawa da haka sai waɗanda ba su san abubuwa a cikin yanar gizo ba suka fara sani da haka kamar yanda Malam Muhammad ya faɗa shi dama akwai kamar in ce sharadi na kasuwanci duk inda akwai bukata to kuma darajar abin tana karuwa so sai darajar wannan abin ta dinga karuwa domin saboda me saboda mutane suna ta bukatar sa kuma akwai kasashe da ba su yarda da su ba sai ya samu wannan karbuwa a cikin wasu kasashen sannan ya samu karbuwa da kamar yadda ya faɗa ana so a centralized amfani da shi ne wanda idan aka yi amfani da shi ba za a iya bin kadin kuɗin ba imma ba za a iya bin kadin daga wurin waya suka fito ba kuma sannan ba za a iya bin kadin wurin waya suka je ba so sai ake amfani da su a wurin mutane masu safarar abubuwan da ba a so so sai zaman cewa su suke amfani da shi to amma da lokaci yayi lokaci sai zaman cewa kasashe suna ta saka dokoki yanzu kika duba alal misali a shirin mu ɗan Najeriya nan akwai yawan kuɗin da ba za ka iya fita da shi ba to amma shi wannan crypto din sai zaman cewa shi fa ba shi da
wata doka
yawa ba shi jeji ne ba shinge dan haka kowa sai yake shigowa da wanda yake so ya amana da shi ta hanyar yin ya biya kuɗin karatu da wanda yake so ya sai wani abu da wasu sauransu duk kowa sai yake shigowa yanzu yana karba so a yanzu gaskiya abu ne wanda zan ce miki ana karbar sa ana shigar sa sosai akwai wani take da ake musu waye ta yan za ta fashi mutane da gaskiya sun karba samari sun karba tsofaffi sun karba sannan mutane yan canji na kuɗi sun karbe shi
wannan wato a dai a takaice ma iya ce zamani ya taho mana da abubuwa da kuma da wannan batu da kai na cewa a lokacin cutar covid da ya kawo rufewa abubuwa da dama ya sa mutane suka koma ko kuma suka maida hankali akan wannan kuɗin yanar gizo
masu sauraro har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
To Malam Muhammad Kadeji, idan muka yi la'akari da cewa fa abin da ya samu karbuwa amma sai kuma ya zamanto kamar ana samun irin na bogi, irin waɗannan wato kudade na bogin kowa ka tabo yanzu yana so ya samu ilimin wato na'ura mai kwakwalwa ko kuma ilimin da ya shafi fasahohi, kirkiran fasahohi da sauransu. Duk da cewa babu tsari da ya takaita waɗannan amfani da waɗannan kudaden, ya kake ganin yanda ake samun ma a samu na bogi?
Kamar yadda yake magana babu policy, kirkiro akai policy gaskiya. Sannan kuma ta yadda zaka kare kanka daga wannan abubuwa, waɗannan cututtukan da ake a harkar cryptocurrency, zaka ji an ce wani ya ce a sau kuɗi an cuce sa, wani ya sau kuɗi an cuce sa, shine neman ilimi. Gaskiya harkar crypto harka ce da ta zo wadda kana buƙatar ilimi sosai kafin ka yi ta. Ba wai harka ce zaka je ka shige ta kai tsaye babu wani wannan ba, babu wani ilimi akai ba. Sannan kuma akwai abin da ake cewa exchanges a harkar crypto, akwai kuma normal wallet, wanda su in ka dauki wallet su ne nan wanda they are very decentralized, irin ba su buƙatar wani abu kafin ka bude su. In ka zo zaka bude su kawai away a computer ka ko away ka, kawai zaka shiga zaka je ka bude su ba tare da an nemi sanin kai wane ne ba. To amma in ka dawo bangaren exchanges, they are very centralized, sai kai abin da ake cewa KYC, know your customer, sai kai KYC. Bayan kai KYC zaka sa baby national ID card ɗinka ne ko voter card ko dai duk wani nau'i na identification kafin ka bude su. Sannan kuma gaskiya suna da dokoki sosai akan su. Akwai adadin daily transaction da zaka yi, kamar dai normal banki kana da adadin daily transaction da zaka yi da abubuwa kala-kala. To waɗannan exchange ɗin gaskiya ba su ɗauko irin coins ko kuma mu ce tokens kenan, ba su ɗauko coin wanda na bogi ne su saka a cikinsu. So in dai ka ga mutum ya an cuce su a harkar cryptocurrency, akasari gaskiya ne bi a ware da zai sai cryptocurrency ɗin. So shine zai iya zuwa ya sami cryptocurrency kawai ya sike sa. Ko ni iya zaman da muka yi da ku zan iya haɗa cryptocurrency a yanzu nan in sa shi a internet, mutane suka zo suka siya in guri da kuɗinsu. So in mutum yana da ilimi ya san kalar wanda ya kamata ya siye su. Kuma gaskiya kam abin da muka fi mai da hankali akan su kenan yanzu.
Ma'ana kenan ba kowanne irin mutum bane zai iya fadawa cikin harkar crypto, saboda zai iya shiga cikin masu yan boge ko kuma
ana kiransa da lookful harkar crypto. Gaskiya kam yanzu an daina samun wannan matsala gaskiya, tunda daga shekara kamar da yanzu da ta wuce zuwa yanzu daga bangaren mu na nan arewa, gaskiya akwai dubunnan mutane da suka zo suka shiga, tunda muna da makaranta akwai dubunnan mutane da aka wayar da kansu akan wannan. Abubuwa shi ga adadin mutanen zaki mamaki.
Malam Muhammad Sabo, kaji cewa sai da ilimi fa ake komai, kuma duk da haka muna samun rahotanni ko kuma labarai waɗanda suke cin karo da juna da dama sun sha shiga irin wannan harka, amma kuma sai ka gani a basu kai labari ba, ko kila ko an cuce su ko kuma makamancin haka. Shin ka taɓa samun labarin makamancin haka?
A sosai ma, kuwa abinda ake cewa yan wakacewa tashi ko kuma yan yahu-yahu. To wato idan kika duba mu rayuwa a rumar mu, kusance mu arewacin Najeriya ko kuma ce arewaci haka, muna da wani abu guda ɗaya shine na kamar yanda wasu suke yi haka mu ma zamu yi. Yawanci ba a neman ilimi akan abubuwa da yawa, yawanci tun daga addinin mu zamu ga kawai wasu in aka ce maka haka sai kaga wani kawai gani ya iyayensa suna kaza shi ma ya ci gaba da yi kaza, ko kuma gani muka ana sa kaya kaza mu ma muka dauka muka ci gaba da saka. Yawanci ba mu fiye neman ilimin akan abubuwa. Kuma kamar yadda wani mai iya magana yake faɗa, wai idan kana son ka cuci ko bakar fata za a ce ko malam Bahaushe ne wai ka rubuta abu a rubuce dan ba zai karanta ba. To sai ya zama da cewa duk abin da ya danganci ilimi sai yake bada matsala. To da farko din an dauka za a iya mai wannan shigar, shi yasa mutane da yawa suka shiga suka wanke, dan ni na san mutanen da suka haukace
a sanadiyar haka
sosai, na san wayanda suka haukace, na san wayanda suka rasa abinda suke da shi, na sani da yawa. Ai an yi abu, akwai crypto din da aka daga shi a nan garin muka san shi da yawa, kamar irin su SD ana ce mai Dubai Gold, ai an daga shi yayi kudi ana, akwai masu miliyan 300, miliyan 400, miliyan 500, na rana ɗaya aka kulle shi aka daina yin shi.
Kudin
su shikenan. Sannan banda wannan kuma akwai hanyoyi da ake bi banda na crypto, wanda zaka sai a ce maka ai ana yi maka kasuwanci da shi, kamar yadda ake a stock exchange market, sai a rinka yi maka da shi ana baka wani abu. To shi ma irin wannan sai kaga ka saka 150,000 ana baka dera 10,000 duk wata sai an yi wata 10 sai a ce baka abin ya kulle kaga 100,000 aka da maka da shi an tafi da 50,000 to duk irin wannan ana yi to amma kamar yadda mama da ya faɗa shine ilimin shi zai warware matsala amma duk gaskiya da yawa dan naga mata da aka raba aure ya raba aure ya raba da da uba akwai wanda ya dubi kudin baban sa ya je zuba a ciki daga aikin shi kuma abin ya tafi akwai wanda matar ta dubi kudin mijinta ta je ta zuba shi ma ya tafi dewaye wannan abubuwan sun faru
haka to kuma sai kwatsam sai muka ji shi ma wannan wani sabon fasaha da aka kikiro shi mai suna Pi shi ma yana daga cikin encrypto din ne ko kuma shi nashi daban ne
za ta fashe kenan barin bakin Muhammad
to malam Muhammad kara muna haske game da wannan shi da akwai bambanci ne tsakanin shi da irin wayannan cryptocurrency kudaden yanar gizo din da Pi
to Pi cryptocurrency ne gaskiya ba shi da bambanci da sauran cryptocurrencies sai dai bambancin su guda daya shine shi har yanzu bai zo kasuwa ba wannan za ta fashe din da ake ta magana ana tunanin zai zo kasuwa ne sannan shi Pi sun masa tsari wanda za mu ce sun kafa kamar tsari irin na Bitcoin na faɗa miki dazu Bitcoin yana da tsarin da zaka iya bude computer ka sai ka dinga abin da ake cewa daily mining kullun zaka shiga zaka yi wasu ɗan abubuwa sai a dinga raba maka shi so shi ma the same with wannan Pi din da ake ta magana shi ma cryptocurrency ne wanda har yanzu bai zo kasuwa ba ba a fara sayar da shi ba ba a fara wannan kawai ana yin mining din ne har gobe har jibi mining din ake
to a iya cewa gaibu kenan ake bi komai
ba za a ce gaibu ba saboda akwai cryptocurrencies da yawa da aka irin wannan mining din bambancin Pi da Bitcoin shine nan Pi gaskiya shi a waya ake mining din sa shi kuma Bitcoin a normal computer ake mining din sa although dai shi kansa Pi din yana da wasu some critics da mutane suke ganin cewa ai ba zai yi a ce an yi mining a waya ba wayanda suke da ilimin abin da muke cewa blockchain suna ganin kamar ba zai yi ba har yanzu dai akwai wayannan abubuwan so amma kuma menene wannan zata fice din da ake taji ana fada ana danganta sa ne da Bitcoin duba da yanayin Bitcoin yadda ya fito ba shi da daraja har yanzu ya kai yanzu ina ga da ya kai dala 17,000 ne ina ga yanzu a haka ma wadu ya akwai lokacin da ya kai dala kusan 70,000 suna duba cewa shi ma Pi zai iya zuwa ya kai wannan daraja abin da yasa kenan zaka ji ana ta zata fashe amma gaskiya kam ko yana bukatar ya kai wannan darajar to yana bukatar ya samu irin da abubuwan ko kuma fiye da abin da Bitcoin ya samu so shine sanan kuma maganar zaki ji ana ta samu kudi Pi irin kudade da yawa a ce zai fito a kudi wasu ce da $300,000 ina ga kusan $200,000 kenan yanzu gaskiya dalili shine nan kamar da na faɗa muku rashin ilimi rashin fahimtar menene cryptocurrency din ya yake aiki idan mutum ya san yadda cryptocurrency yake aiki ya san cewa wannan kudin impossible abu ne ba zai
taba to amma ban katse ka ba a tarihin da a cikin irin wannan kudaden yanar gizo da ake da su an taba samun wanda akai hasashen ya kai irin na Pi din nan
hasashe irin kudin dala 200,000
kamar a misali yanda ake cewa Pi daya kai
2,000,000
da dai sauransu an taba yin haka ko kuma dai daga kan wannan ne
a gaskiya wanda ya biyo irin process din Pi network ba a samu ba amma dai currently ina ga 20 ga watan da ya wuce October kenan akwai shi ma wani cryptocurrency da muka yi mining din sa just like Pi network shi ma muka yi mining din sa bayan yin mining din sa kuma ya zo ya fashe din sunan sa Renep so mun yi mining din sa ina ga ya fito a kusan $0.1 ya fito amma sai dai kai dala 3
kai ma kana daga cikin suka ci moriya
alhamdulillah muna cikin wayanda suka ci muriya kuma gaskiya sun bayar da kuɗin da in dai ka tsaya kai mining din sa for at least 1 year zaki mamakin kuɗin da suka bayar sun bayar da kuɗi gaskiya masu nauyi sosai
Muhammad Sabo kai ma kana cikin wayanda suke jiran ta fashe ko
a yanzu dai ni ba ta fashe wadin ba amma to naji inda dai tukunjan mai kyau take haka wata kila ni ma yanzu bayan wannan sai in je ni ma in lalaba ni mo shi ni dan ni ma a koya mun dan bazan shiga harkar da babu ba ni da ilimi akan ta ba
duk dai akan batun maganar ilimi da kuma zuwan zamani da ma fasahohi da aiki da su yanzu sai ka gani matasa da dama waɗanda ma ba su da ilimin da ya shafa haka amma kowa ya tsunduma cikin haka me kake gani ya kawo tururuwan da mutane suke shiga ba tare da samun ilimin da ya danganci wato fasaha ba
ana samun kuɗi shine kawai wato in kika duba ita al'adar malam Bahaushe shine duk inda abu yake dan samun kuɗi ne to fa yana karkata da shi wannan abin da yasa ake mishi wannan tururuwa shigan saboda yanzu ne kuna zaune mutum ya sai Bitcoin na ga muke akwai mutanen da ya daga daiwa kamar yadda ga muke akwai mutanen da suka rasa awwa da akwai mutanen da ya daga daiwa dare daya sai akan ce dare daya Allah kan yi nasara ko to haka su ma din dare daya suka tashi dan akwai wanda muka sani da cewa a garin nan kamar irin su garin Kano haka da irin su arewacin Najeriya har da wasu Kano garuruwa a cikin Niger zaka ji mutumin da ka san shi sai ka ji kuma an ce yara daya ai da Bitcoin ya daga abinda mutane suke gani sun ga abin da ya faru da Bitcoin shi kansa wannan fight din da ake tabbin su ake ta yi din saboda an ga hakurin da aka yi a Bitcoin ya zama wani abu dan haka mutane suke ta yin hakuri da bai din suna ganin zata fashe din to kin ga yanzu ya faɗi wani guda daya to abin da ya kamata ina ganin mutane su fi shine su san ilimin wannan abun sannan kuma karkare kamar abin yana da bukatar ka zama gizo mai hannu da yawa ka raba kudin ka wurare da sauransu ya zama da cewa in wancan bata fashe ba to wacce ta fashe in kuma wacce tsagewa tai to wacce wata kila zata huje ni kin gani sai a hada eh sai a ci so ina ganin abin da yake kawo kawai shine riba
da suke samu wato kana gani wannan hanya ita ce mai kullewa a ka raba kanka ba tare da samun ainihin ilimin da ya shafi fasahar bakarankanta
a abu bi nake nufi ina nufin ka samu ilimi sannan kuma ka raba kafa eh kai ka dibi kudin ka ka zuba a cikin wuri daya tabbatu ne cewa kar ka saka gwal dinka a cikin kwando daya to shi ma wannan karka dubu kudin ka saka a wuri daya ka rarraba kafa idan wannan ta fashe kamar yadda na faɗa in wannan bai fashe ba wannan zai huji wancan zai tsage wancan haka da sauransu
eh malamin mu ka ji me yace shin da akwai wani ƙari da zaka yi dangane da wannan batu
eh ƙarin haske dai shine nan kullum a nemi ilimi shine kan gaba gaskiya wato akwai abin da ake yi akwai wani na manta is it Microsoft ne ko Google da suka za su bawa ina ga mutum miliyan 5 a nan Najeriya ina ga ma an riga an fara za su ba su horo game da shi menene blockchain din kuma blockchain din duk a cikin sa ake harkar cryptocurrency din so kin ga koyaushe ilimin ake bukata idan kana da ilimi cutar ka gaskiya zai yi wahala a cuce ki harkar cryptocurrency zai wahala kamar ni na dade a cikin harkar cryptocurrency amma ban taba sarar kusisi ba akwai kuma irin mu da yawa waɗanda kawai ilimi ne zai saka ya zama da cewa gaskiya ba a cuce ka harkar cryptocurrency ba kuma yanzu ma gaskiya akwai policies kala-kala da kasashe suke sawa sosai
tsare-tsare
yawa ta yadda ba zai yiwu ba ma mutum a zo a cuce ka game da harkar cryptocurrency amma fa duk da haka sai kana da ilimin sai ka san me kake yi ba wai kai tsaye a je a zo a yi maka ihun cewa ai wani ya sai abu kaza ya samu biliyan kaza ko ya sai abu na dubu so abin da zaka fara kaka bi wannan rudin ka fara sanin me zaka saka kuɗin ka akai kamar wata kasuwa ce wadda ba zai yiwu a ce kawai ka shiga kuma wata kasuwa take ma a duniya ma baka da ilimin me ka shiga kaje kai so cryptocurrency kasuwa ce kuma kasuwa ce babba a duniya ita ma tana bukatar ilimi nata
ne zaman kansa
tana bukatar sa gaskiya so shi ne
to muna godiya sosai da wannan gudunmawa da kuka bamu a cikin shirin na wannan lokaci
to
mun gode muna godiya sosai
sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa, wato Julie Leather's Question, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.